Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 27 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Wani bom da ya tashi a kasar Congo yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ana samun karuwar mace-mace a kasar Faransa daga cutar annobar COVID-19. Kungiyar NATO za ta gana da kasar Rasha a wata mai zuwa.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa takaddama ta sake barkewa game da makomar kundin tsarin mulkin Najeriya da wasu ke ganin akwai kwara ciki.
Kundin tsarin na Najeriya 1999 ya kamata a kawar gaba daya.
To, sai dai wasu kuma na ganin yin hakan kwatsam na da sarkakiya.
Ba wata kasa da za a ce tana zaune tana amfani da kundin tsarin mulki lokaci guda ta tattaka canja shi. Daidai a duba idan akwai gurare da yake da kurakurai a gyara.
To, ko me yasa wata kungiyar 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna Amurka mai suna Dangi ta raba wata takarda game da wato game neman labarai ta yin tirda al'amuran tsaro a Najeriya?
Mun ga cewar ya kamata mu fito mai bisa sauran masu suka da kuma bacin ransa akan abin da yake kana a kasar mu ta asali, wato Najeriya, musamman yankin arewa maso yammacin kasar, inda batun satan mutane da garkuwa da su da hasa kudin fansa da gallaza musu da bata dukiya suka zama kamar ruwan dare.
Sannan kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da assaba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Mahukunta a gabashin Congo sun sanar da kafa dokar hana fita da yammaci da kuma sabbin shingayen jami'an tsaro, suna kuma kira ga majami'u gidajen abinci da kuma otal-otal da su kara kaimi wajen tabbatar da tsaro sakamakon harin kunar bakin wake na farko da aka kai a yankin. Maharin ya kashe wasu mutane a daren Asabar a lokacin da ma'aikatan suke cin abinci a wani gidan abinci a birnin Benin a ranar Kirsimeti. Magajin garin Benin na Sis Muteba ya gargadi masu manyan wuraren zama a garin cewa ‘yan ta'adda na iya sake kai wani harin. Ya bukace su da sanya jami'an tsaro da na'urorin gano karfe a bakin iyakokin shigarsu. Garin Benin dai ya dade yana fuskantar har-haren 'yan tawaye, amma kungiyar IS da ke lardin tsakiyar Afirka ta fara daukan alhakin tashe-tashen hankalin a yankin. Faransa ta sami fiye da mutane 100,000 da suka kamu da cuta a cikin kwana guda a karon farko tun bayan barkewar cutar COVID-19, sun ninka har sau biyu a cikin watan da ya gabata. Fiye da mutane 100,000 a Faransa da ke dauke da kwayar cutar sun mutu a cikin makon da ya gabata, wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya haura 122. Gwamnati za ta gudanar da taron gaggawa a yau Litinin domin tattaunawa akan mataki na gaba. Wasu masana kimiyya sun buƙaci gwamnatin ta Faransa da ta jinkirta komawa makaranta bayan hutu ko kuma sake sanya dokar ta ɓaci, amma gwamnati ta mai da hankali kan rigakafi a yanzu. A Belgium kuwa masu fasaha da sauransu sun nuna rashin amincewarsu da sabon takunkumin da gwamnati ta kaka ba, wanda suka ce rashin adalci ne kan masana'antun al'adu, tare da barin kasuwannin ababen bikin Kirsimeti masu tayar da hankali su kasance a buɗe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya nemi taron majalisar NATO da Rasha a wata mai zuwa ya kuma tuntubi Moscow don samun halartar taron, in ji kakakin kungiyar ajiya Lahadi. Saltimba ya ce sau da yawa a cikin ƴan watannin nan ya yi ta yin komawa tattaunawa da Moscow ta wannan hukumar wanda aka kafa a shekara ta 2002, amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikici a Ukraine. Amma hukumomin Rasha ba su mayar da martani mai kyau ba. Muna tuntuɓar Rasha game da taron na ranar 12 ga watan Janairu, in ji kakakin NATO wanda ya nemi a saka ya sunansa. NATO ta ci gaba da yin Allah wadai da mamaye yankin na Crimea da Rasha ta yi daga Ukraine a shekara ta 2014, tare da yin kira ga Moscow da ta mutunta ikon mallakar makwabciyarta. Kasashen yamma sun daɗe suna zargin Kremlin da bayar da tallafin soji kai tsaye ga ‘yan aware masu goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine, wanda suka kwace yankuna biyu jim kaɗan bayan da Moscow ta mamaye Kremlin a shekara ta 2014. Rasha ta musanta wannan ikirarin, kuma shugaban Vladimir Putin ya ba da shawarar cewa rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 13,000 kisan kare dangi ne. Kremlin ta kara dagewa cewar kasashen yamma da NATO suna kutsa kansu kan iyakokin Rasha.
Anjima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, takaddama kan kunno kai kan kundin tsarin mulkin Najeriya akai-akai kuma ta ɗan lafa. To yanzu ma ta sake kunno kai, ta yadda wata ƙungiya ta al'ummomin Najeriya masu ganin ko da ma an dama da su ba da su za a sha ba, Ninas a taƙaice, ke cewa ya kamata a sake kundin tsarin mulkin Najeriya gabanin zaɓe, kuma al'ummomi daban-daban ne za su rubuta. A ɗaya ɓangaren kuma, wasu ‘yan Najeriya ke ganin kundin tsarin mulkin ƙasa na da matuƙar sarƙaƙiya, ta yadda jingine shi cikin ƙanƙanin lokaci mai wuya ne sosai. Sai dai a na gyarawa, Zainab Babaji gare ki.
Kungiyar asalin 'yan Najeriya da ke hankoron cin gashin kansu mai suna Ninas a taƙaice ta buƙaci a yi watsi da kundin tsarin mulkin da Najeriya ke amfani da shi a yanzu, don ba dukkan 'yan ƙasar damar yin kundin tsarin mulki da zai dace da kowa. Kungiyar da ke da rassa a fadin Najeriya tana korafi ne kan gazawar kundin tsarin mulkin Najeriya na baiwa dukkan al'ummar ƙasar zarafin damawa da su a harkokin mulki da wasu lamuran ci gaba, wanda a cewar kungiyar, kundin tsarin mulki da Najeriya ke amfani da shi a yanzu ya fi ba da fifiko wa wasu shiyoyi fiye da wasu. Farfesa Yusufu Turaki, kusa a kungiyar daga shiyar tsakiyar Najeriya, ya ce kundin tsarin mulkin da aka yi wa gyaran fuska a shekara ta 1999 tana cike da kurakurai.
Kundin tsarin na Najeriya 1999 ita ce ya kamata a kawas da ita gaba ɗaya. Yan Najeriya shiya-shiya kabilu-kabilu su zauna su tsara sabon kundin tsarin Najeriya, shi ne muke magana. Abu na farko da ya kamata mu ‘yan Najeriya da mu ba masu wannan tsari da sojoji suka dora ta a bisanmu, mun kita domin bata kawo cin gaba a Najeriya ba. A yau Najeriya ta zama rarrabe, ba wai ba masu a yi zaɓe ba, a kowane ɗan Najeriya yana da yancin yin zaɓe. Abinda wasu da ba su gane ba, da sun ji cewa ya kamata a kawas da wannan tsari da tana ba zabubuka ikon yin zaɓe, so shine muna ce a dakatar da yin zaɓen, sa'annan a gyara komai yadda kowa da kowa zai zauna ya ji dadi.
Farfesa Yusufu Turaki kenan, kusa kungiyar asalin 'yan Najeriya da ke da rajin cin gashin kansu. Najeriya dai na fuskantar matsaloli daban-daban, lamarin da jakadan zaman lafiya Usman Big Seven ya ce kamata ya yi a duba kurakuran da ke cikin kundin tsarin mulkin domin yi musu gyara.
Ba wata ƙasa da za a ce tana zaune tana amfani da kundin tsarin mulki lokaci guda ta ce ta canza shi. Daidai a duba idan akwai gurare da yake da kurakurai, a dudduba shi a gyara. Mu ma kanmu in dai muna son zaman lafiya, dole za mu haɗa kai tare da mu da ƴan kuɗi din domin zaman lafiyar mu gabaki daya a Najeriya shine zaman lafiyar wannan ƙasa ta mu.
Shi ma mataimakin babban daraktan wata kungiya dake hankoron adalci ga bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya, wato Equal Access International, Gad Peter Shamaki, yace duk da rauni da kundin tsarin mulkin na Najeriya ke da shi, bai dace a yi fatali da shi ba.
Kaman dukkan ɗan Najeriya ne yake da kishin ƙasa, ni ma na yarda cewa constitution din mu ko dokokin Najeriya inda take yanzu akwai damuwa. In ta dan nuna babbanci da son kai, akwai damuwa dan dokoki ba ba su aiki. Ba inda ake yadda constitution gaba daya sai da dinga amending section by section har a samu abin da ake so. Ni a cikin da tafiyar da muke na democracy da mu samu mai gyaran nan.
Kungiyar ta Ninas da ta yi ittifakin baiwa ƴan Najeriya damar zama su tsara yadda harkokin mulki za su kasance daidai da al'adu da yanayin dukkan mazaunan ƙasar, zai kawo ƙarshen tada jijiyoyin wuya da matsalolin tsaro da inganta tattalin arziki a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyar agaji ta Save the Children ta ce ta dakatar da ayyukanta a jihar Kaya mai fama da rikici a Myanmar, bayan da wasu ma'aikatanta biyu suka ɓace a wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 30 da suka haɗa da mata da ƙananan yara da yawa tare da ƙona gawarwakinsu. Ma'aikatan biyu na tafiya garuruwansu ne domin hutun ƙarshen shekara a lokacin da rikicin ya ritsa da su a jihar Gabas, in ji kungiyar Save the Children a wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya. Muna da tabbacin cewar an kaiwa motar su hari tare da ƙona su, a cewar sanarwar. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne, ‘yan adawa suka zargi sojoji da suka ƙwace mulki daga hannun gwamnatin farar hula a watan Fabrairu da laifin kisan gilla da aka yi a ranar Juma’a a kusa da ƙauyen Mosa na garin Hapruso. Kakakin gwamnatin mulkin soji General Zau Mutton bai amsa wayarsa ba a ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantance bayanin harin na ranar Asabar daga wani mazauni yankin da rahotannin kafafen yaɗa labarai da kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a yankin. Kafofin yaɗa labaran gwamnati sun ruwaito cewa sojoji sun yi lugudan wuta tare da kashe wasu ‘yan ta’adda da makamai da ba tantance adadinsu ba da dakarun ‘yan adawa masu ɗauke da makamai da ke yaƙar gwamnatin sojin. A yayin da cutar Omicron ke ƙaruwa, jami'an kiwon lafiya na jihar New York sun ba da rahoton ƙaruwar yara da ke kwance a asibitoci, kamar yadda fadar White House ta yi alkawali a ranar Lahadi don magance ƙarancin kayan gwaji na COVID-19 a Amurka. Ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar New York ta yi gargaɗin hanzari na cigaba a asibitocin yara masu alaƙa da COVID-19 a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma’a. A birnin New York an gano ƙaruwa har sau 4 na yawa a cikin asibitoci a sanadiyar cutar COVID-19 a tsakanin yara masu shekaru 18 zuwa ƙasa tun daga ranar 5 ga watan Disamba zuwa cikin wannan mako da ake ciki. A cewar wani rahoto, kusan rabin waɗanda aka kwantar da su a asibitoci ‘yan ƙasa da shekaru 5 ne, rukunin shekaru da ba su cancanci allurar ba, a cewar sashen. Yawancin masu kamuwa da cutar COVID-19 a Amurka na ƙaruwa, inda aka samu kusan sabbin kamuwa da cutar suka kai mutum 190 a kullum a cikin kwanaki 7 da suka gabata, kamar yadda alƙalumma daga jami'ar Johns Hopkins suka nuna. Isowar sabon bambance-bambance na Omicron, wanda ya haɗe da bukatun hutu, inda galibi suka haɗa da tafiye-tafiye da ganawar iyalai da dama, ya haifar da gaggawar bukatar gwaje-gwaje a Amurka. Babban mai ba da shawara kan cututtuka na Amurka, Anthony Fauci, a jiya Lahadi ya amince da matsalar ƙarancin kayan gwaji na COVID-19, kuma ya sha alwashin samar da ƙarin kayan gwaji a Amurka a wata mai zuwa.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. A ci gaba da kiraye-kirayen hukumomin Najeriya da ake ta yi a ciki da wajen Najeriyar. Jiya wata kungiya ta 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna Amurka mai suna Dangi ta raba ma manema labarai wata takarda ta kiran hukumomin Najeriya da su tashi tsaye wajen maido da tsaro da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasar, wadda suka ce tana ganin munanan hare-hare da kashe-kashe da sace-sacen mutane kulle yomin. Na nemi ƙarin haske daga daraktan hulɗa da jama'a da kuma yaɗa labarai na kungiyar ta Dangi USA, Malam Kabir Isa Jikamshi, wanda ya ce:
To a gaskiya makasudin fitar da wannan sanarwar da muka bayar ga manema labarai, mun ga cewar ya kamata mu fito mu bi safan sauran masu suka da kuma da bacinsu akan abin da yake kana a ƙasar mu ta asali, wato Najeriya, musamman yankin arewa maso yammacin kasar, inda batun satan mutane da garkuwa da su da an san kudin fansa da gallaza musu da bata dukiya suka zama kamar ruwan dare. Da waya ce gari ya ware, baka ji an kai hari a wani ƙauye, an halaka wani ba ko an sace wasu.
To ba ku ganin gwamnati na tabukawa ba maganar sakaci ko tsoro? Alal misali kwanan nan sai da Buhari ya je Maiduguri duk da rokokin da aka yi ta cillawa, watakila dan a tsorata shi.
Tabbas haka ne, shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari ya yi daidai da ya je Maiduguri da ana maganar cilla rokoki da ya je din. Amma ai a tunanin yawancin mutanen musamman arewa maso yammacin kasar, musamman jihohin Sokoto, Katsina, Zamfara, Niger, Kaduna da wannan ta'asa ta fewa, an yi tsammanin ne kamata a ce shugaban Buhari da makaraban suna zuwa akai-akai. Ka san shi majinyaci ko kuma wanda aka yi banna, ko baka bashi komai ba, wannan zuwan da kai a zaman ka na shugaba shi kanshi na rage raɗaɗin da ake fama da shi. Da haka nan ana fata cewa tunda ya je Maiduguri kuma yakan je Lagos akai-akai, su ma'anan jihohin Kaliga sai na jajanta musu. To da haka ya kamata dan Allah da darajar manzansa Jalal Muhammadu Buhari da makarraban sai rinka leƙa wannan wurare da wannan uba suke muni. Kada ya manta cewa diyon ci kuro inda ya samu daga jihohin da suka fito wanda suka dura shi akan mulki, Allah ya ci, amma kuma akwai hujja ta Qur'ani da ya samu da an jihohi sa abin da yake matakaici kenan.
To wasu na ganin dambun makaman da aka yi ta waso sunsu a lokacin yakin Libya da kuma bayan yakin sun dada dagula al'amuran tsaro a Najeriya, ba gazawar gwamnati ba ce kawai. Yaya Dangi ke ganin wannan uzurin?
Magana cewar waɗannan yawancin makamai suna fito daga ƙasar Libya ne, tabbas hakan yana faruwa da kuma za a gaddama akan haka ba. To amma ya abin zamu tuna shine cewar akan ce idan gemar dan uwanka kama da wuta sai ka shafa mana kan ruwa, na biyu kuma sannan ba a fafa guranan tafiya. Ma'ana tunda wannan abu ya faru a Libya, duk wani masanin tsaro musamman irin shugaba Harris ka goge sun ga yaƙe-yaƙe iri-iri, kuma an san muhimmancin Najeriya Afirka da kuma yadda take da dimbin tattalin arziki, duk wani wanda yake son ya samu dama Najeriya da shigo. Da haka nan mutane suka matsama a cikin Libya suke ta watsa nan makamai, kowa san cewa tabbas dole ya kasance tsinko Najeriya. To da haka mai hana tun farko a dauki matakan da za a hana yawancin fantsan makaman nan. Ya kamata a ce sun inganta yadda suke aiki da kasashen makota irin su Niger din, su Chadi, duk da kasar take da makotaka a Najeriya, tunda an san tabbasu annan makaman ta shigo. Sannan a kuma inganta tashoshinmu na ruwa da ma na sama da na hanyoyin da ya kamata a ce an da inganta hanyoyin shigo a Najeriya din.
Malam Kabir Isa Jikamshi kenan, na daraktan yaɗa labarai na kungiyar Dangi USA. To kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu dai ga shirin mu na gaba. Thank you.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin da kamar da ya saba yana bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi don tabbatar da gaskiya ta halinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahakin Gumai. Masu sauraro barkanmu da shigowa sabuwar shekara da fatan Allah Ubangiji ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa wannan shekarar ta 2022. A yau za mu kawo muku dubitar ƙarshe da muke yi na wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan shiri yayi a baya don duba ko an samu wani sabon labari ko lamari kan abubuwan da muka zanta akan sun canza. Mun kawo muku labarin kisan gilla ga matashi Hamza Baba a 2017 a Gombe. Da wani dan banga da lalin yan sandan SAS mai suna Abdullahi Komanda ya bi shi da gudu yayi ta dukansa har sanadiyar raunuka ya riga mu gidan gaskiya asibiti. Mahaifin Margayi Baba Garba Darazo ya ce sun yi duk mai yiwuwa wajen bin kadin jinin Hamza amma ina lamarin ya ci tura.
Ni ina kira ne ina kuma roko ga mai girma gwamnatin jihar Gombe a Inuwa Yahaya da ya dubi tsakani da Allah ya taimaka kamar yadda Allah ya taimake shi dora shi akan wannan shugabanci. Ina kira kuma ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari da kuma ainihin babban inspector general na yan sanda Baba Usman alkali da su dubi su taimake ni akan wannan al'amari. Na yi mamaki kuma har wannan abu ya same ni. Ba a kai ni gaban kwamishinan yan sanda ba ko kuma shi kwamishinan yan sanda ya kira ni ya ce ya aka ya bani hakuri ko kuma ya ce ga yadda al'amari yake. Har yau babu wanda ya kira ni ko kuma ya zo gidana da ya kawo min wani dauki akan abin da ya samu yaro na ba. Saboda haka ina kira da wannan gwamnati mai adalci ta mai girma General Muhammadu Buhari wanda ainihin shine shugaban kasar mu mai adalci da a taimaka a yi dubi akan wannan al'amari da ya same ni. Kamar yanda aka zo har gidana aka kashe yaro na kuma har yau babu wanda ya bi wani kadi, babu wanda ya bi kadi na. Saboda haka nake so ainihin a taimaka mini kuma na yi mamaki a yadda halin da ake ciki a wannan gwamnati mai adalci a ce har haka za ta na samun wannan jama'a a zo a same ka har gida a kashe maka da kuma babu wani abin da za a iya maka. Kawai sai dai a zuba maka ido kai kuma ba yanda ka iya domin kai ba hukuma bane ba za ka iya zuwa ka tada yaki ba dama ba zamanin sa bane ba. Saboda haka nake kira da a taimake ni a bi min kadi akan wannan yaro na mai suna Hamza Baba don ban yafe akan abin da akan ba gaskiya.
To sai dai babban lauyan al'ummar jihar Gombe Barista Zubair Muhammad Umar cewa yayi
in korafi suka yi in kuka suka rubuce ban ga dai abin da suka rubuta ba amma hakika ne gaskiya mu dai wannan gwamnati ne jin kadin mutane duk wanda aka ci nasara shi za mu nema masa hakkin sa. To idan sun rubuta wa gwamnati ko suka rubuta ta hannun ofisi na ko suka rubuta mai girman gwamna to hakika ne gaskiya na san wasu kila zai turo ta wani ofisi na a duba abin da za a yi tunda wannan al'adar sa ne da kuma niyyar sa ce a kan cewa duk wani mutumin da aka yi ba daidai ba za a ji kadin sa, za a ji kadin hakkin sa. To idan sun rubuto mana muka gani za mu yi bincike sosai a kai domin ba duk abin da aka gaya maka ne zai kasance gaskiya ko ƙarya ba. Saboda haka sai ka yi bincike wannan shi ne adalci. In sun rubuto ka ga mun saurari ɓangaren su kenan sannan kuma za mu tuntuɓi jami'an da abin ya shafa sai su ma mu je bahasinsu. To daga nan za mu iya ɗaukar shawara mu ce to ga matakin da ya kamata a yi. Sun gwamnati ce ke kamata ta ɗauki mataki sai ta ɗauka. Idan hukumar yan sanda ce na tarayya ya kamata ta ɗauki mataki sai ba su shawara. Idan ko muna ganin abin da kotu ne za a kai domin ka ji bahasin magana sai mu ba su masu korafin wannan shawara din. Amma da hakikanin gaskiya ba dama a aiko mana ta kuka da ba za mu wuya ba kai ba za mu yi shi.
Har ila yau a Gombe mun kawo korafin magadan wani gida a unguwar Kumbiya-Kumbiya wanda gwamnatin jihar ta ba da diyya ta rusa don gina makaranta. Asalin gidan masaukin baki ne mai suna Naja Palace inda bisa al'ada ake aikata masha'a da kuma yake makwabta da masu busa tabar wiwi. Kakakin magadan Lukman Yusuf ya ce suna buƙatar gwamnatin jihar ta sake duba diyyan naira miliyan 5.8 da aka bayar. Dan tun a baya an taɓa taya musu gidan naira miliyan 14 kuma suka ƙi sallamawa.
Tunda 5 years back an taya ta miliyan 14 ko ba haka bane, ta yi adalci dai. Gidan nan masu wanda suka gada wajen mutane 16 ne, kuma da escalation of price commodity na building materials inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne, ba mu da gidan kanmu, muna nan muna bugabugan mu, Allah ubangiji ya taimaka mu, mun sa kofa kan wannan gidan, tun Allah ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi, wanda bai da gida a cikin mu, Allah ubangiji zai sa wannan bai zama mun wuri kansa ya samu gida na kansa, amma da hakan nan zai faru ya zame wanda yake da hope ya zama hopeless kenan.
Kuma ko wani abin da kake so ka ce ne?
Ni abin da zan ce shine kawai ina roƙon mai girman gwamnati ya taimaka ya mana adalci dai, duba cikin wannan alhamarin, ya taimaka mana, ya mana isa mana adalci a cikin wannan abu.
To sai dai kwamishina na ƙasa da Safiyu na jihar Usman Beri ya ce saurara za a duba batun.
Saurara su
Shirin ciki da gaskiya ya kamo korafin ƴan tsohuwar kasuwar unguwar Mfafe Abuja, da karamar hukuma ta turo motocin rusa gini suka rushe kasuwar su ba tare da barin ko jama'a sun tattara kayansu ba. Hakan ya ja asara mai yawa, inji shugaban ƴan kasuwar Alhaji Sa'idu Baru.
Har aka shigo kasuwa aka dinga rubka kaya wawa, ba wanda zai iya ce maka ga asarar da aka yi a nan gudun, sai dai kawai kwatanta ya faɗi. Dan asarar ta riga ta an saru waɗansu, kai kana ja ɓarayi suna ja. Haka aka zo aka daka wa kasuwar nan wawa. Idan aka ce maka an yi asara nan ta sama da naira miliyan 900 ko 1 billion, ba a ce an yi ƙarya ba. Kai ka shigo hagagin nan, kai ka ce an yi yakin duniya ne a gudun nan, kai ka ce an saki manyan gurnet a gudun nan, kai dai ka gani shaida ne. To dalilin haka muka koma gefe muka tsamo saboda ruwa gaba daya ya cinye mu, dukiya gaba daya ta salwanta, waɗansu rashin lafiya ya zubar da su, waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikinsa. Bayan kwana biyu sai ga chairman na area council ya zo ya same mu, ina wai ba mu hakuri cewa wai bai sani ba. Ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalinsu da Allah ta'ala ya ba su, a ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka, an rusa ta da katafila guda uku, ya ce bai sani ba, wannan abin akwai abin mamaki.
Kan wannan korafi mai tayarwa, ministan Abuja kan labaru Abubakar Sani ya ce za a duba dambin kadin ƴan kasuwar.
Saboda haka su mataki na farko da ya kamata su dauka don taimaka ma kansu shine su yi kungiya, kuma su rubuto ma minista a rubuce ga bukatun mu ranka rede kaza da kaza da kaza. To kaga daga wurin shi minista shi ma zai kira sauran jami'an da suke taya shi aiki ya ce to ku duba wannan bukata da aka kawo. Cikin nan daga wurin sai abi har ka ga insha Allah an cimma biyan bukata. Amma ba abu ne wanda yake za a yi shi lokaci guda a ce okay za ta idan an fada an gama ba. Dole sai an bincika a gani ina ne fili, ina ne wuri da aka tanadar na kasuwanci wanda yake ba zai shafi hanya ba, ba zai shafi gidajen wasu ba, ba zai hana kowa harkan shi ba, su ma za su shiga ciki su harkokin su da sauransu. Saboda haka amma suna da bukatar a ba su daman su gina ne, wannan daidai ne, akwai musamman sashin da ke kula da harkan gine-ginen kasuwanni.
To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai kuma a shirinmu na hantsi ku ji sauran shirye-shiryen mu. Mun gode.